labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Manyan motoci sun fara shigar da kayan agaji cikin Gaza a ranar Juma'a daga dandamalin da dakarun Amurka suka gina akan teku. Hakan na faruwa ne yayin da Majalisar Dinkin Duniya take gargadin cewa ɗaruruwan dubban mutane na gab da shiga hali na matsanancin yunwa, a kuma daidai lokacin da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas ke barazana kawo cikas ga ayyukan jin kai da ake yi. Motocin sun fara shiga yankin ne da misalin karfe 9 na safe agogon yankin, a cewar rundunar sojin Amurka. Dakarun Amurka sun fara gina dandamalin ne a tashar jiragen ruwan Ashdod da ke Isra'ila, inda aka yi safarar su zuwa gabar tekun Gaza domin a samu damar shigar da kayayyakin agaji da kasashe da dama suke aikawa.
Any and all aid into Gaza is welcome by any route.
Jami'in Majalisar Dinkin Duniya Jens Lenski ke ne ke cewa muna lalemar habun da duk wata hanya da za ta kara adadin kayayyakin da za su shiga Gaza. Amma wannan dandamali ba shi da haɗi da shigar da kaya ta doron ƙasa. Hukumomin Amurka sun ce babu wani sojan ƙasar ko ɗaya da ya sa ƙafarsa a wajen gabar tekun. Isra'ila dai na da hurumin ta bincike dukkan kayayyakin da ake aikawa Gaza tun daga Cyprus gabanin su iso kan dandamalin. Jami'an Amurka da na jamhuriyar Nijar sun tsawaita tattaunawar da suke a hukumance kan ficewar sojojin Amurka daga ƙasar ta Nijar har zuwa ranar Juma'a. Mataimakin sakataren tsaro a fanni na musamman Christopher Meyer da Lieutenant General Dagvin Anderson, wanda shine daraktan dakarun haɗin gwiwa, sun tattauna da wakilan sabuwar gwamnatin Nijar a Yamai a ranar Laraba da Alhamis. Muryar Amurka ta ruwaito cewa tattaunawar ta kawo ƙarshe a ranar Alhamis, amma jami'an Amurka da na Nijar sun yanke shawarar tsawaita zaman har zuwa ranar Juma'a, a cewar wani jami'in tsaron Amurka wanda ya nemi a sake sunansa. Bangarorin biyu sun yanke shawarar Amurka za ta janye dakarunta cikin watanni masu zuwa ba da ɓata lokaci ba. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun ce wasu mahara da ba son ko suwaye ba sun harbe wasu masu yawon shakatawa daga kasashen yammacin duniya su uku har lahira, tare da takuntan su a birnin Bamiyan. Harbin wanda ya auku da tsakar rana a wata kasuwa mai cunkoson jama'a ya raunata wasu mutane hudu ciki har da wani dan kasar waje, a cewar kakakin ma'aikatar cikin gida a Afghanistan. Kakakin ma'aikatar Abdulmatin Kani ne bayyana hakan a shafinsa na X, sai dai bai ambaci kasashen da mutanen suka fito ba. Ya kara da cewa gwamnatin Taliban ta kaddamar da bincike har ma an kama mutum hudu da ake zargi suna da hannu a kisan. Babu dai wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan hari. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jirage mara matuka akan Russia da yankin Crimea da Russia ta kwace. Hare-haren da suka halaka mutum biyu ciki har da yaro guda, suka kuma tada wata wuta a tashar mai a cewar jami'ai. Waɗannan hare-hare su ne mafiya girma da Ukraine ta kai kan Russia cikin makonni, kuma sun faru ne yayin da dakarun Russia suke kokarin kutsa kai cikin Ukraine, wanda hakan ya ba su babban nasarar da ba su taɓa gani ba cikin watanni 18, saboda hukumomin Kyiv na fama da ƙarancin harsashe da mutane. Dakarun Russia dai sun ce sun yi nasarar kakkaɓo jirage sama da 100 a kudancin ƙasar da yankin Crimea da Bahar al-Aswad, sai dai ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa da Ukraine ta harba ya faɗa kan wata mota ɗauke da wata mata da ɗanta mai shekaru 4 yayin da take tuki a yankin Belgorod, inda nan take ya halaka su. An yanke wa mutumin da aka same shi da laifin yunkurin sace tsohuwar shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da buga wa mijinta guduma hukuncin shekaru 30 a gidan yari. Wata kotun tarayya ce ta yanke wa David DePape mai shekaru 44 hukuncin a ranar Juma'a. Asali dai masu shigar da kara sun nemi a yanke masa hukuncin shekaru 40 ne. A watan Nuwamban bara, masu taimakawa alkali suka samu DePape da laifin yunkurin yin garkuwa da Pelosi, wacce jami'ar gwamnatin tarayya ce da kuma kaiwa iyalanta hari. A lokacin da ake sauraron shari'a, DePape ya amsa laifinsa, inda ya ce ya shiga gidan na Pelosi ne da ke San Francisco a ranar 28 ga watan Oktoba shekarar 2022 da nufin yin garkuwa da ita. ya kuma amsa laifin dukan mijinta Paul Pelosi da guduma a lokacin da ya kutsa gidansu. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Cewa kamar yadda muka ce wannan take ranar iyaye mata a nan Amurka, abinda muka saba gani shine duk lokacin da ake wani buki ko wani iri ne, kin ga daga kama daga Halloween, Christmas, lokacin
Thanksgiving ne,
wannan President Day, kai kowace rana a nan kasar akwai
komi
a shaguna, a shaguna zaka zo ka ga wannan lokacin wannan ba abinda ake sayarwa sai ladan soyayya din nan Valentine
Day,
kin ga wannan lokacin duk shagon da kika shiga daga furanni daga kofuna ne daga ƴan kankana ne riguna ne daga barguna ne daga kayan wanka ne daga sabule ne kai komi an yi shi nan nan
musamman na
wannan rana shi ne wannan bikin har ma kowace shekara a test din rana muka bada tutai yan kwashin tutai ga iyaye mata to dace dukan har hada wannan kowace shekara to sai makwanni biyu da suka shige ko dan dai wayin yi da sauri kinga na riga na shirya na office da zamu
ranar laraba
shirya na office kan gashi
ai kuma ranar laraba ina ga kin kota dai an
ai shirya na shi sai miki tintini na sai komi dan kar dai lokaci ya kore ba sai bane to cha nake na riga na dauki wadansu zan da yake a kasuwar yana gizo ake nake sai kayayyakin cha nake na wayannan jakkunan da zan sa wadannan yan tutuna da za a bada din nan na riga na order na dauke shi ne da na saka shi a cikin kwando na ya da gizo ban ma ta cewa a saya ba
sai
yau da gobe ai an makara dalili ko shine na je satin da ya wuce ne ma na je domin na ce a'a ya akai wannan har yanzu bai zo ba sai in duba sai na iske ashe na saka shi a cikin kwandon nan ban ma tsan saya ba na kuma duba sai na ga an ce waɗannan jakunan yanzu sun kare shine nake ce miki wato saboda ga yanda dai mutane suke
saye saye abin da muhimmanci
ake dauka abin da muhimmanci ake yawan saye saye to mu ma ba za a bar mu a baya ba za mu aika goran
fatan aljeriya
ta yi wannan ba tautan mu ga mata da suke nan to kinga akwai matan da muka nema suka mika mana sakonnin gaisuwa ga iyayensu da kakakan wani lafiya komi tsufan mutum ba shekara da zakai ba zaka tuna da iyayenka an sha ruwa dai amma me za ku iya tunawa game da kakanmu zamu ce ku kuma mahaifiyarku
na tunawa da ita domin na san lokacin da babanmu ya mutu ta shiga cikin wata wahala ta rayuwa shine abin da nake tunawa don wahalar ta kuma ita ta kawo mantawa a lokacin ba da maraci maraci kai abin da na tuna kenan maraci bai da daɗi
to ko kuma a matsayin ku na iyaye wadanne kalubale za ku iya cewa iyaye mata musamman suna fuskanta a wajen rinan yaya musamman da ya kasancewa a arewacin Najeriya inda kuka fito
da suke zamanin ya canza yanzu ba kamar da rinan yara yana da sauki saboda za ka iya horon su wani kuma ma zai taimake ka horon su idan ya yi abun a waje ne baka iya gane ba wani zai taimake ka sai zai iya dukan shi ko ya hore shi yadda ya ga dama amma yanzu babu wahalan kalubalen da ke cikin renon yara yanzu kenan
misali kuma wajen kamar ilimin yaya mata wanda ake ganin dama na bangaren ya furo ni a wancan kalar za ka ga iyaye mata ba su suka sa musu yayansu mata a makarantun boko ba wasu ma haɓo yayansu suke karkashin gado idan lokacin sa su a makaranta ya yi ban sani ba kin taɓa ganin irin wannan ƙalubale a wancan lokacin da kuma inda yanzu gashi ilimin ake nema ido rufe da kuma ana gudun shi
akwai shekaru da ba akwai shekaru da nan mata suna son yayansu su zauna tare da su su taya su aikin gida su yi musu yan tallace-tallace don haka ba su son su sa yan mata makaranta da su ne suke taimakon iyaye mata a gida
to ya kuke ganin mu yadda muke rinan namu yayan da kuma tarbiyyantar da su inda za in za a kwatanta da yanda kuka gani ko kuma kuka yi a zamanin ku muna dan kokari ko ku
to yanzu abun da ke mugun a ciki sosai shine idan yaron ka yayi laifi baka son yaron ki yayi laifi yanzu baki cika son wani ya hore shi ko kuma ya kawo karan ma a wurin ki ke ki hora ba
na ganin laifi ko to amma kuma ai akwai kada magana da ke cewa wai ka so danka
so naka duniya ta ce
amma in ka ki danka wato in ka hore shi sai duniya ta so shi wata rana sai kai ma ka ji daɗi
to
amma in baka hore shi ba shi shi zai lalace.
Duniya kuma ta ƙi shi daga nan.
Duniya kuma gaba ɗaya ta ƙi shi, duk wanda ya nufa zai ce, "Uwa ni kaza kaza kaza."
Aka ce nagari na kowa mu.
To wace shawara za ku ba mu ƴaƴa da muke neman koyi da ku a cikin wannan tafiya matsayin mu na iyaye mata? Mu ma yau dai ƴaƴa mu su ma suna karama mu, amma har yanzu muna koyi da ku.
Haka ne, an gode ku. Ina godiya ga inda ne na ga yara suna kokari suna girmama iyaye. To mu a da ba iyayen ka kadai ba, amma duk dai wanda ya girme ka kana girmama shi. To yanzu ko ba iyayen haka, to waɗanda ke ɗan kokari ina jin daɗin ganin abin da suke yi.
To kaka ka, muna godiya kwarai da gaske, muna kuma ƙara gode muku da yadda kuke kula da mu duk iyaye. Madadin ku muna amfani da ku da yake ku muka iya samu. Muna gode ma dukkan iyayenmu mata a duk inda suke, waɗanda suke yayu suna matsayin kakanni da waɗanda suke iyaye. Muna godiya kwarai da gaske domin ɗawainiya da kuka yi da mu. Allah kuma ya ƙara yawwa, Allah ƙara muku lafiya da nisan kwana. Allah ya sa mu ma mu zama kyakkyawan gurbi ga ƴaƴa da suka kasance jikokin ku. Muna godiya kwarai. To kin ji kakaka.
Allah ya ja kwana ya ƙara lafiya.
Amin amin. To abokan aikin mu Aisha Mu'azu da ma Julie Gresham su kuma a cikin shekarar da ta gabata suka yi rashin nasu mahaifan. Sabili da haka wannan ta kasance ranar iyaye mata ta farko da suke yi babu ita dai Aisha, rana iyaye mata ta farko da take babu mahaifiyarta. Kana kuma Julie, duk lokacin da aka shigo wannan rana, kasancewa kowace ranan iyaye mata takan je wurin mahaifiyarta, to wannan lokaci ba ta nan. Sabili da haka su ma sun dan aiko da sakonnin karama
nasu mahaifan ba
nasu nasu mahaifan.
Allah ya rahama mu magabata baki daya, ya sa ana kyakkyawan makwanci mu kuma ya kyautata mu.
Amin sunma amin.
Ya ba mu taba mu ma mu mai shekaru aru aru dan haura dari haka.
To maman Lukman, ai mu ma muna godiya. Asin Lukman kullum muna ji suna ana kiran sa, muna godiya kwarai da gaske. Allah ya raya mu ya kuma raya su ko.
Ya raya mu baki.
Mu dade muna yi. Amin kuma amin.
Tele tele kuma Chelsea na kanata.
Yau kamar yadda muka ce mata ne za mu yi zalla. Wato bari mu fara da wakilanmu da yake su ma iyaye mata ne. Bari mu fara mika gaisuwar fata alheri da girmamawa
ga wakilan mu Madina Dauda a birnin Tarayya Abuja, Hawwa Umar Rukayya, Basha Halima Abdulra'ub, dukkan su a birnin Tarayya Abuja, sai Zainab Babaji a Jos Kwata ta Yamma, da Bauchi da Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Nijar, sai Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna, da Baraka Bashir a Kanan Dabo Nigeria, sai Maimunatu Sado a kasar Kamaru, da Hawwa Abdul Karim a kasar Ghana, da fatar an tashi lafiya, sai kuma gaisuwar fata alheri da karamawa ga Maryam Ibrahim Garba da Hajiya Aya Talatu Levi Barka Hassan, sai Professor Grace Oisron da Salome Datti, Maman Maryam da Comfort Umaru da Ladi Banyami da Lois Mamar Idi da Alti Yankai, sai Jamila uwar yaya da yaya Hawwa a garin Bauchi, sai Jamima Jedi a Malon Fashi da Hawwa Kulwa da Mama Hafsat, sai Nafisa Aliyu Mustafa da Zainab Sarfidu Gumel da Zainab Mahmud Lado, sai Samira Junaidu Abubakar da Talatu Ladan Ayawa, sai Linda Gata da Tasin da Gata da Roda Gata da Mrs. Das da Salamatu Ijimbi, gaisuwar karamawa ta iyaye mata ga Tani Abdu da Tiffany Abdu da Victoria Magid da Martina Kure da Christy Best da Ansamti da Mildred Makam da kuma Precisa Yawa, da fatar an tashi lafiya. To Hawwa,
to na'am, to suke an ce wai so so ne san kai yafi ko da shi, dama da dai mu ne yau, ba ma wani bambanci da mu ne, don haka ni kuma abokan aiki na nan cikin da muke tare da su a nan Washington DC.
Wa kazalika.
Yawwa, zan gaida.
Yau haka.
To zan fara da mai gayya mai aiki, wato producer mu, wato Julie Ladies Gresham, sai Binta Suleiman Yaro da kuma Maryam Dauda, akwai Hadiza Kyari da Zara Ufaye, akwai Aisha Ma'azu, akwai Grace Oyenuri da Fiona Nandudu, abokan aiki baki ɗaya, muna muku fata alheri a wannan rana ta karrama mata ta duniya.
Bari in haɗo da matar Haruna Marar Bajos da matar Hafiz Baballe,
sai kuma Hajiya Juma Fatima Abdulaziz Malam Fashi uwar gwandun gundumar gasa, da Hajiya Ma'u Abdulaziz Kofarfa da Malam Fashi a jihar Katsina Najeriya, sai Hajiya Juma Sani Abdulaziz wanda aka fi sani da Juma Sani Taila Katsina, sai Hajiya Maman Musasa Magume Zaria Aminiya ga Fatima Juma Abdulaziz Malam Fashi, sai kuma Hajiya Halima Muhammad Ibrahim da ƴar uwarta Hajiya Maryam, sai Hajiya Libabatu Husaini da Hajiya Aisha Audu Bago da ke Radio Najeriya Kaduna, akwai Hajiya wa Ibrahim Abdullahi wadda ita ma tsohuwar director ce da ta rita daga gidan Radio Najeriya na Kaduna, akwai Madam Naomi Peters, akwai Hajiya Rukayya Umar Sanda, sai Hajiya Husaina Suleiman, sai Hajiya Maimunatu Hayatuddin da Hajiya Rukayya Abdulrahman da ke Zaria, sai Madam Kasan ita ma a FRC a Kaduna, baki ɗaya da ɗaukacin matan da ke gidan Radio Najeriya Kaduna,
da mata mata jarida
mata yan jarida a duniya,
da yake an yi ranar ƴancin yan jarida, to wannan kuma ranar mata, bari mu gaida dukkan iyaye mata duk inda suke, da yan jarida da kuma kowace irin sana'a suke yi. To ake cewa komi kirkinka.
Eh, to haka kikan ce kan, kuma gaskiya ne, baka iya gama kasuwa da gaisuwa.
To sabili da haka, bari mu dire da waɗannan kalilan gaisuwa ta alheri da karramawa ga Ummu Zaidu Bala Kofar Sabuwa da Maryam Zaidu Bala, sai shugabar kungiyar mata ta kungiyar murya talaka ta ƙasa Hajiya Gambo Maman Gusau Zaria, sai Hajiya Zainab Shinkafi Bagudu mata tsohon gwamnan jihar Kebbi, sai Hajiya Nasari Nasir Idris Kauran Gwandu matar gwamnan jihar Kebbi, gaisuwar karramawa ga Nafisa Nasir Idris Kauran Gwandu da Hajiya Nafisa Nasir Idris matan gwamnan jihar Kebbi, sai Hajiya Jamila Tangaza da Halima Jimrau da Dr. Halima Bande kwamishinan ilimi ta jihar Kebbi, da kuma Hajiya Tambai matar Dr. Haliru Bala Jikan Daudu, sai Hajiya Ajuji da ke KSMC Quarters, da kuma Ambassador Dr. Fatima Muhammad Guni da Hajiya Aisha Elema
Abuja.
Abuja da fatar an ga wannan rana lafiya kamar yadda muka ce sunayen suna nan da yawa ga sunan ratata sai dai
ai wannan magana ta ki dutse cewa din ba za ka iya gama ka iya
duk wanda da gaisuwa ba
komai
kirkin ka sabili da haka dole
ni ban ma taba tabbatar da hakan ba sai a yau kin gaskiya na ga zahiri gaskiya ashe tabbas ba za ka iya ba
sai haka yake
mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza
kin zo da buhunan labarai
na zo da buhunan labarai amma ina ga illa buhu ɗaya kawai za a dauko
a sauke mana Allah amfana
saboda kada su yi yawa
saboda gudun lokaci an juli ma ba za ta barke ba ke
aiko ba gashi nan ko da ma na ga tana ta kallo na tana gida ta ji me zan ce wannan labarin duk da dai kamata ya ce ya zama labarin na mata zalla to amma kin san an ce da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa a ce an samu labari na mata zalla to amma dai wannan mace ita ce jagaba a labarin
to shine da ba mu mace
gaskiya labarin na da jin shi kuma yana ɗaya daga cikin labaran da suka daɗe suna ban dariya wanda ko haka nan nake kwance wani lokaci in yi tuna kawai sai in ga ina dariya wai wata mata ce irin kwanciyar zafi ɗin nan suka kwanta a waje da mai gidanta da ƴaƴanta to ƴaƴan da ma duk maza ne haka samari to aka yi wannan kwanciyar zafi a waje to can wajen ƙarfe ɗaya haka zuwa ɗaya da wani abu na dare da ya raba gari ya ɗan fara sanyi irin bari a tashi dai a koma ɗaki kuma tunda dai an ɗan raba dare an rage zafi so sai ta ɗauki ƴaƴan tunda duk sun yi bacci shiga da su kowanne ta shiga ta ce ta shimfiɗa da shi to ashe ba ta sani ba mai gidan ma ta riga ta kai shi ba ta sani ba
ashe dan tsoro ne kenan
lalle ka zo ɗaukan na ƙarshe wanda take tunanin shi ne
shi da mai gidan
sai take ta tada shi a hankali wane ta shi o shiga ciki da yara ba na riga na shiga da yaro tana ta tada wata sai can daga cikin ɗaki sai ce mata wance ai ga nan ai ni kika fara shigowa ni kika fara ɗaukowa
ai a ni ta ce da bamban za
da ce kai amma ni wannan mutum Okay, kai kana dan riga shi ya bacci ka samu ka simple ba?
Ashe shi ne shi ba. Shi ma in haka na yi ba to kullum.
Lalle za a yi fanci waje ba? Ce to wannan dai gaskiya ya more masa to amma dai na san zai biya.
Sai da bashi bill.
Ah zai biya. Ai ko da ji ba zai biya. Zai girba abin da ya shuka.
Na kuma da mazin da daga bada hannu sabili da aka ke dillas mu jabar ki dan muna ƙara yi wa iyaye mata fata alheri da kuma fata Allah zai maimaita mana yanzu a madadin
Hawwa Sharif
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Leathers Gresham da ta daidaita mana sauci da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya